ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
نعم وانا نسيت ام فوي. نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألا يتي ألم تر بك جنبة أكا حوصاوك فسروا إمام السدية ألم تر كيف هنا ألم تخبر هو ألم تخبر بأباك الأباري با wasu malaman kuma suka ce alam tara baka sani ba saboda wannan abin da ya faru a surar sanannan al'amari ne a duk ga masaukin maka in dai mutun na garin maka daidai wannan lokacin to yana da haƙiƙanin labari akan abin da ke faruwa to Allah madaukakin sarki sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a baka labari ba labarin mai kaifa fa'ala rabbuka yadda ubangijinka ya aikata bi ashabil fil ga masu giwaye alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba baka labari ba ba ka sani ba yadda ubangijinka ya zartarwa ma'abota giwaye zamu fassara surar ad-dunkule sai mu dawo mu ji mai ubangiji Allah madaukakin sarki ya aikata a gare su alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil makirci ne suka shirya ta'addanci ne suka shirya aika aika ce suka shirya yasa Allah ya ce alam yaj'al kaidahum shi Allah bai sanya makircin su ba fi tablil ya zamanto hasara ne da tabewa sun kulla makirci sun kulla barna Allah sai ya ce to ban baka labarin masu wannan makircin ba na sanya makircin su ya zamanto hasara da lalacewa alam ya sahu bayan sahu sahu bayan sahu sahu bayan sahu wa arsala alaihim tayran ababil suwaye aka turo wa waɗannan tsuntsayen sahu 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 ko kungiya kungiya ko gida 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 sune waɗannan masu giwaye din waɗanda suka yi makirci Allah ya rusa makircin su wa arsala alaihim tayran ababi sai ce tarmihim waɗannan tsuntsayen suna jifan su shine kalmar tarmihim tana jifan su bi hijaratin da wasu tsuntsaye wannan ita ce qira'ar da tafi shahara kuma tafi yawo tarmihim bi hijaratin min sijjil wasu kuma sukan karanta yarmihim bi hijaratin min sijjil tunda mun ce ayi ismu tayr a tayr aka ce ismu jinsin ne to duk inda ismu jinsi yake yuzakkar wa yu'annas da haka wanda suka dauke shi muzakkar sai suka ce yarmihim bi hijaratin min sijjil wanda suka dauke shi mu'annas sai suka ce tarmihim bi hijaratin min sijjil wasu kuma suka ce a'a ya din ma gaba ɗaya tana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ne arsala alaihim tayran ababil ya turo musu da tsuntsaye yarmihim ubangiji na jifan su ta hanyar waɗannan tsuntsayen tarmihim bi hijaratin da wasu tsakonkwani min sijil na tabo tsakonkwani na tabo malamai suka ce taban wutar jahannama ne aka ɗauka Allah ya gasa kuma sai aka fidda shi kamar ƴaƴan albarushi ko ƴaƴan darma saboda haka kowanne tsuntsu sai aka bashi damar ya dauki guda uku ɗaya a wannan kafar ɗaya a wannan kafar ɗaya a bakin sa an ce ba su wuce ƙwayar adas ba shi kuma adas da kadan ya kirmi dawa kuma bai karasa kan karamin wake ba dan aloka so wannan adas din duka ba su wuce girman abin da tsuntsayen wannan suka dauka ba da haka sai suka zo wajen masu waɗannan giwaye din kowanne tsutsu waɗannan ukun zai kashe mutum uku kenan ko zai harbi mutum uku zai saka wannan zai saka wannan zai saka na bakin sa tarmihim bi hijaratin min sijjid faja'alahum Allah ce sai suka maida waɗannan rundunar ko Allah madaukakin sarki ya maida waɗannan rundunar ka asfin kamar karmami ko kamar diddiga ko kamar harawa ma'kul wanda aka cinye ta idan kina so ki gane yadda Allah ya ragargaza waɗannan mutanen ya lalata su shine idan an ajje wa jaki kara ko doki ko saniya lokacin da ta tattake shi ta cinye zaki ga yayi fata-fata ajibo to waɗannan mutanen da suka zo za su rusa ɗakin Ka'aba aka Allah madaukakin sarki ya musu fa ja'alahum ka'asfin ma'kul sai Allah ya maida su kamar karmami wanda yake an cinye an nike shi fa ja'alahum ka'asfin ma'kul wannan ita ce a takaice suratul fil to me yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce shekarar da za a haifi manzon Allah ira da amince su tabbata a gare shi wasu malaman suka ce duka bai wuce kwana 40 ba wannan abin da ya faru cikin wannan surar ya faru dan haka malamai sai suke kirgahi a cikin irhasatun nubuwa alamomi ko shirye-shiryen annabta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma abin da ya jawo mutanen Makka wanda suke rayuwa a garin Makka suna da alfarmar ɗakin Ka'aba in tafiya za su yi to duk wanda zai tare mutane a hanya baya tare ƴan Makka saboda yana kallon alfarmar wannan ɗaki ba a musu fahi ba a musu kwace duk inda za su ga ci a waɗannan ƴan garin ɗakin Allah ne waɗannan mazuwa ɗakin Allah ne masu kula da ɗakin Allah ne to ba a taba su ko fashi ko kwace ba a musu sannan duk duniya ko ina tafiya ake zuwa ga wannan ɗakin tun a jahiliya kamar yadda waɗanda suka kalli umara ta bana an ce an daɗe ba a yi taro ba ko a aikin haji irin umara irin ta bana daga ko'ina duniya an shiga ɗakin an mai da fifi so a dama haka ake wannan ɗakin da fifi to sai ya zamanto kiristoci suna jin ciwon wannan abin da ya faru su kuma kiristoci sai ya zamanto suna da makwabtaka da garin Makka har yanzu akwai makwabtaka tsakanin garin Makka da ƙasar Yemen to makwabtakar wannan yasa suke gani ya za a yi a zo a wuce ta garin mu a zo wannan garin a kai musu ciniki a kai musu bakunta a kai musu arziki a kai musu kaza muna kallo a wuce ya kamata mu ma a ce akwai wannan arzikin a garin mu da haka kristocin Yemen sai suka ce to su ma ba za su gina wani ɗaki da zai yi daidai da ɗakin Ka'aba a ƙawata shi a sa masa kayan kyale-kyale da kayan ado sai a jiyo da hankalin al'umma su daina zuwa Makka su dawo nan amma me ya kai kristoci Yemen kuma idan ba mu manta ba anan gurin mun karanta a suratul buruj ko Allah innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul harim ko kuma karje mu ce kutila masu imanin da Allah madaukakin sarki muke magana saboda shi ne kadai addinin da Allah ya yarda da shi a daidai wannan lokaci to waɗanda suka samu suka sirale ba a kashe su ba sai suka nemi agaji a garin Habasha ita ce Ethiopia ta yanzu sarkin garin mu ya gina rami ya kone dukkanin kristoci sai ɗaiɗaikun mutane da muka tsira a ba mu agaji a cece mu saboda haka to sarkin Habasha na wannan lokacin Najashi sai ya turo da runduna ta sojoji da sojoji komandoji guda biyu akwai Abrahaka akwai Aryab suka zo me ya kawo su shine su ba da gudunmawa ga kristoci na wannan lokacin su ne masu imani su ne musulmi yadda aka fitine su aka kona su aka kashe musu ƴaƴa da mata to a taimake su sai a taimake addinin Allah da haka Abrahata sai turo waɗannan komandojin suka zo suka fatattaki mutanen Yemen da wannan sarkin sai zamanto gaba ɗaya Yemen ta dawo ƙarƙashin su su suke kula da ita sai zamanto Ethiopia ƙasar kristoci tunda ka taso daga Ethiopia har ka zo Yemen gaba ɗaya garuruwan sun ci su da yaƙi sai zamanto kuma Yemen ta su ci da haka waɗannan komandojin sai suka zauna a Yemen rikici ya hada wannan komanda da wannan komanda ɗayan su da ya kashe ɗaya shine Abrahata ya kashe Ariyaf amma dai an wa Abrahata rauni ta yadda an soke idan sa an soke hancin sa an yanke sakin bahin sa saran adda kenan ya yanke wani bangare na fuskar shi ya yanke yayi jinya ya warke yasa ake kiran sa Abrahatul Ashram kalmar Ashram shine wanda yake da tsago ko yanka a goshi an fashe idan sa an kashe hancin sa an kashe bakin sa amma ya kashe abokin takarar sa komanda Abrahata komanda ne na Najashi Najashi sai ya ce to tunda ka kashe komandan da na tura nayi alƙawari zan taso tun daga Ethiopia in sake shigowa Yemen din na kashe ka na kashe wanda duk yake goyen bayan ka to shi kuma da masojan sa ne janar din shi ne sai ya ce ina tuba ina neman alfarma rantsuwar da kai zaka taka kasar gari na ka cire mun gashin gaban goshi nasiyatin kazibatin khati'a sai ya ce ga hanya mafita na kullo kasar Yemen ga ta gare ka na cire gashin kaina gashi a leda ka taka kasar ka ja gashin sai ya zaman toran tsorka ta fita a wajen Allah ya ce kuma nayi alƙawari zan ma abinda zaka ji dadi a duniya wannan shine farkon abinda ya kawo rikicin menene abinda zan ji dadi a duniya sai ya ce musulmi ko ya ce larabawa suna da daki da suke kambamawa su girmama sai ya ce to zan gina dakin da yafi shi tsawo yafi shi girma yafi hikawa kuma zan coro duk masu wucewa in dakatar da su sai zamanto kai kake da wannan alfarmar ba kiristoci suke da wannan alfarmar ba dan haka sai ya fara ginin daki wanda zai zamanto kihiyar Ka'aba ya gina daki aka ce duk duniya a lokacin ba daki mai tsawon shi Ibn Kathir ya ce kafin a gana gimin sai da aka saba wannan cocin suna Al-Qallus malamai suka ce daga Al-Qalansuwa hula duk wanda ya daga kai haka ina so ya kallo karhen ginin suka ce sai hularsa ta fadi saboda tsabar tsawo da yake da akwai inda zaki gano karhen sa to sai hularki ta fadi sai aka sa wannan cocin suna Al-Qallus dab da ya kusa kare ta ko ya kare ta sai larabawa suka samu labari zai gina daki ne dan ya zamanto kishiyar Ka'aba sai kihi ya kama su ya dakin da muke da akwai muka gada tun iyaye da kakanni dakin ana cewa annabi adam alaihi salam ya fara gina shi annabi ibrahim ya maimaita ginin shi wa idh bawwa'na li ibrahima makanal baiti allah tushrik bi shay'a wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud annabi ibrahim iyayen mu da kakanni haka suke kula da wannan dakin su canja masa riga yadda idan aka zo aikin haji ranar da alhazi yake tafiya tsayuwar arfa ko ranar muzdalifa na manta ko dai arfa ko muzdalifa to zaki ga su kuma wanda suka rage a dakin Ka'aba saboda a ranar arfa saboda duka alhazi babu wanda yake dawafi to a ran nan ake canjawa Ka'aba riga a wannan shekara tunda haka abin yake su suke bada ruwan sha su suke bada kaza su suke kaza sai suka ga cewa to yanzu za a cire musu wata alfarma daya daga cikin mutanen Makka sai ya ce to ni irin gudunmuwar da zan bada shine mu je mu lalata wannan daki an ce yazo yayi bayin gida a dakin ya dauki gashin ya shafa haka a jikin bangon daki yace inda daki ne da yake da alfarma da Allah zai hana a wulakanta daki ta kamar yanzu mu ma imanin mu shine wannan masallacin ko ba mai gadi mutun ya shigo da niyyar tozarci da wulakanci yace zai yi tsugunno a wannan masallacin ya lalata shi dan lalata musulunci zai wahala Allah bai jarabe shi a rayuwa ba saboda haka da yayi wannan ya lalata dakin ya sa masa kashi aka ce kuma sai suka yi ta dauko kiraruwa cikin dare da itatuwa da waye suka yi ta kawowa sai suka rura wuta a cikin dakin saboda tsabar itacen da suka sa dakin da ya kama da wuta sai da ya zama to su bangwayen sa sun fadi sai aka ba Abrahata labari larabawa ne suka yi wannan saboda sun ji ciwon zaka kishi yanci dakin su sai yace to nayi alƙawari yadda suka lalata daki na ni ma nayi alƙawari sai na lalata dakin su daki da daki sun batanawa zan batana su saboda haka sai tun ya shirye rinjinar da inda ya tashi daga Yemen har ya je cikin garin Makka babu sojan da ya isa dare shi babu garin da isa kai tare shi an samu manyan garuruwa a da kafin a zo ga maka sun yi kokari su tare shi yayi ta kashe su yayi ta kama jagororin su wannan shine asalin fitowar sa ramuwa akan wancan kujiri nasa da laraba suke ganin ba zai faru ba aka ce sai ya samu manyan giwaye guda 13 babban su guda ɗaya ana kiranta Mahmud ita ce za ta jagoranci waɗannan rundunonin to dalilin wannan giwar da ya hayo zai kuma yi amfani da ita a dora musu sarƙoƙi a buga a jikin ginshikan ɗakin Ka'aba a kada su wannan su ja kudu wannan su ja gabas wannan a samu mana abin da za a samu mana da haka dabbobin da suke kiwo a bayan gari da tumaki da raguna da shanu da waye akai ta kamowa akai ta yankawa ana gashewa ana alfarma ana kadakade ana raire shi kuma kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokacin Abdul Muttalib sai kira maka mutanen maka sai ce waɗannan sojojin da suka taho sun fi ƙarfin mu sun fi mu yawa kuma sun linka mu idan muka tashi yaki da su ba mu isa mu hana su ba dan haka ina bada umarni kowa ya dauki abin da zai iya dauka na abinci da abin sha ya fice daga garin Makka ya koma bayan gari ya sa ido ya ga me Allah zai mu dai ina munmu wannan ɗakin na Allah ne kuma ɗakin yana da tarihi idan yana da buƙatar ɗakin sa to zai tsare shi in ya ba su dama suka rushe babu abin da ya shafe mu amma dai ba za mu iya faɗa da su ba shine abin da Bahaushe yake cewa da muguwar rawa ko gwarakin tashi saboda haka duka mutanen Makka suka saurare shi sai suka fice daga garin Makka saboda haka yanzu saura sojoji saura ɗakin Allah da yace zai tattauna da su sai aka kira Abdul Muttalib an ce saboda kwarjimi na tsatso da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abrahata yana kan kujera an masa shimfiɗa ta sarauta an shimfiɗa kafe da manyan kujeru da gadaje yana ganin Abdul Muttalib ya taho kawai sai ya miƙe daga kan kujera sai ya sauka ƙasa sai ya ce wa baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zauna da ni a gefen gado dan haka ya baro kujerar mulki sai suka da bakin gado sai suka zauna sai ce nazo ne in ruhe wannan daki saboda mutananka sun yi mun kaza sun shiga daki na sun yi kashi sun lalata sun rusa min shi na taho daukan fansa kai ma zan rushe wannan daki menene maganarka sai ce ni magana ta kwaya dai ce da sojojinka suka zo a bayan gari sun dauke mana raquba da shanu da tumaki da awaki a ba mu kayanmu yace kai na sai nazo zan rushe daki dakin iyayenka da kakanninka da ake martaba shi duk duniya ka tambaye ni awaki yace yi awaki nawa ne dakin kuma da me shi ni ka ban awaki na barka da me daki in ya ga dama ya tsare kayan shi in ya ga dama ya barka ka rushe amma dai ba mu awakin mu yace to a da musu da duk abin da aka dauka da haka duk abin da aka kame na dabbobi da raquma da shanu da wai aka basu ya kore kansu ya sake zuwa garin Makka yace kowa ya dauki dabbar sa a fice a bar garin Makka a zira wa Allah ido a ga me zai aikata yanzu wannan lokacin da muke ba da wannan kissa waɗanda suka zo za su yi wannan aikin fa musulmi ne ko kowa musulmi bane ba musulmi ne saboda an kashe ƴan uwansu musulmi an haƙa rami an kone su suka baro ƙasar su suka zo suka dauka musu fansa kuma suka ci gaba da zama a garin da haka kenan a gurin Allah yanzu waɗannan mutanen su ne muminai wanda suka zo za su yaƙa mushrikai ne dan shirka suke iyaye da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma mushrikan sun ce a bar musulmi da ɗakin Allah a gawaye zai yi nasara sai suka fice da haka da suka fice shi kuma wannan Abrahata sai ya ce nayi alƙawari a gobe zan rushe wannan ɗaki da haka ya fito da wannan giwayen da tsarin da aka yi musu in an je a sa uku a nan 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 12 ko wata ƙilƙatuwar a ɗaura mata wani abu wata ƙilta kamar rufin ɗaki sai da in aka kada su lokaci ɗaya za su wa ɗakin flat malaman tarihi suka ce idan aka kada giwayen suka ga an dumaci ɗakin Ka'aba duka sai su durƙusa ba sa motsawa ai ta duka ba za su motsa ba amma aka ce to a juya su su dawo gida ana juya sai su miƙe zagwab 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 sai su fara sauri da an jiyo su hawa sake tsugunawa su watakil Allah ya cusa musu abinda mutane ba za su iya gani ba an ce dabbobi suna ganin abinda mutane ba sa gani daga cikin kididdiga ta ƙarshen lokaci wanda aka kirkira aka gano kwanan nan an ce wanda yake da PhD a girgizar ƙasa baya iya ganewa za a yi girgizar ƙasa a ƙasa da minti ɗaya kafin girgizar ƙasa ta faru duk yadda yake da kaifin hankali da tunani yana tsaye akan ƙasa ba zai iya ganewa za a yi girgizar ƙasa ba amma dabbar da tafi kowace rashin hankali jaki yana iya ganewa za a yi girgizar ƙasa awa 7 kafin a yi girgizar ƙasa dan haka kenan Allah yana ba wa dabbobi wasu nau'in ilimin da baya ba wa mutane dan haka waɗannan dabbobin sun gane fa yau bata da kyau Allah ba zai bari ayi wannan barnar ba dan haka yasa kake karasawa ɗakin Ka'aba aka yi jin duniya aka ke to lokacin da ake ta taburza tsakanin waɗannan giwayen da waɗannan masu giwayen a lokacin Allah shi kuma ya turo waɗannan dabbobin an dauko tabo a wutar jahannama an mulmulahi an zuba kamar akan rariya idan ana yin dalma ai aluminium ne ake dafa shi in aka dafa sai an samu wani abu mai huda huda kamar maraki in aka zuba to duk dugon da ya fito zai dunkule shi kadai to haka aka yi sai aka ba dama wannan tsajin suka dauka shine wa arsala alaihim tsairan ababil sai Allah ya turo musu kungiyar waɗannan dabbobi watakilin aka yi dubu gida na biyu dubu gida na uku dubu watakil ɗari ɗari Allah da ya sanya ne ne yawan jama'a da waɗannan tsuntsaye suka zo da haka tunda waɗannan mutanen suna guri ɗaya a dunkule kawai sai suka fara sakin wannan dugwawin tsawon a tsakoyi shine Allah ya ce to tarmihim bi hijaratin min sijjil suna jifansu da wasu tsakonkwani na asijjil shine taban cikin wutar jahannama faja'alahum ka'asfin ma'kul sai Allah ya maida waɗannan sojojin kamar karmami a rididdigi an ce idan tsuntsu ya saka wannan tsakuwar in dai ka ta taba kawai haka za a ga tsururururu tana huda jikin mutum za ta fasa kan ta fasa kwakwalwar ta fasa cikin kan ta fado ta cikin wuyansa ta huda makogoro ta higa wuyansa ta higa cikin shi sai ta fito ta dubura shi yana fitowa sai a ga mutum ya tsage gida biyu yana tsage a gida biyu kuma sai a ga kamar wasu tsutsutsi tare da wannan tsakuwar kawai su fara cin naman jikinsa shi ne suka fara didigewa so duk wanda tsuntsu ya kafa da wannan tsuntsun a nan aka yi fata-fata da shi waɗanda su kuma Ibn Kathir ya ce ba su taɓa su ba to amma saboda wannan tsutsutsin da suke cin nama ɗan uwansu a garin tsallaka ko ya tsutsa ta tafa mutum aka ce wannan shi ne asalin ciwon mageduwa a duniya ba mu da shi yanzu ko baran duba wata 'yar ƙarama-ƙarama inda an tambaye ta a 'yan nan gaba haka wace ce ta san mageduwa 'yan nan gaba-gaba haka wace ce ta san mageduwa lallai duniya ta yi lafiya na mata mala wani ciwo ne da yake gutsire 'yan yatsa haka yake ciwo ne da idan mutum ya kama shi to 'yan yatsun mutum yake cinyewa kawai ana zaune a ga ɗan yatsa yana cinyewa yana cinyewa yana cinyewa na ƙafa sai ya gundule sai ya faɗi hau sai ya kama na gaba sai ya gundule sai ya faɗi watakil kafin a daɗe yatsun mutum sun zube kuma da wahala fa mutum bai mutu ba da wannan ciwon to aka ce asalin wannan ciwon daga nan aka same shi da aka wanda tsuntsaye suka kafa sun mutu wanda suka gudu da niyyar su dawo gida su kuma wannan ciwon ya same su shine Allah ya ce alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul da Allah madaukakin sarki yayi wannan aka halaka waɗannan mutanen aka lalata su malaman tarihi kuma suka ce to maka kuma sai ya zamanto guri ne da ba zai zauna ba an kashe dubban mutane ya za a yi da naman su ya za a yi da abin da zai fito na tsutsutsi da datti sai Allah ya sake turo wasu tsuntsayen daban sai suka rika ɗauke waɗannan gawarwakin kuma suna tafiya da su inda Allah kaɗai barwa kanshi sani abin da ake da buƙata yanzu a tsaftace maka a tsaftace wannan ɗakin har yanzu so ake a nuna wa Quraishawa wannan ɗakin yana da wata manufa da Allah maɗaukakin sarki ke nufi da ita da aka bacin an gama dauke naman su kuma sai Allah ya sake ruwa aka wanke garin Makka ruwa ya taho da karfi ya kwashe duk wani abu da yake datti da kazanta da cuta aka fice da shi daga garin Makka bayan ruwa ya dauke mutanen Makka suka dawo sai Allah yake tirasar da su wannan ni'ima a gaban idan ku akai alam tara ba ku gani ba in ana magana kenan ga iyaye da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban idan ku Allah ya halaka masu giwaye me yi kokarin ku me gudunmuwar da kuka bada sha kuka yi ma kun fita kun bar dakin da sojoji me dakin ya kare to yanzu wannan me dakin ne yake saukar da wannan ayar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi ashe kenan wanda yayi wannan a gaban idan ku saboda daki ya kamata idan ya baku umarni ku karba ya kamata idan yace wannan annabin shi ne ga yadda yake so a bauta masa ya kamata ku karba mu yanzu idan muka yi taurin kai waɗanda muke kasashen Afirka da sauran kasashe sai mu ce ba mu gani ba to amma wannan ayar fa lokacin da take sauka mutanen da ake karantawa ayar a gaban idan su wani abin ya faru fa a gaban idan su sojojin suka taho a gaban idan su suka shigo garin Makka a gaban idan su suka yi yunkurin ruhe dakin a gaban idan su Allah ya halaka su a gaban idan su aka dauke gawawakin a gaban idan su Allah ya ruwa ya wanke garin kuna nufi Allah zai haka ba ma'ana kuma waɗanda aka kashe fa su ne musulmi na wannan lokacin ashe kenan abinda Allah ke faɗa wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wani abu da Allah ya ajiye ce sha'ira ce alama ce da take nuna girman Allah ana so mutun ya mutunta abin ya kamba mashi da aka masallatai sha'ir ne na ubangiji gemu a gurin namiji sha'ira ce ta ubangiji hijabi cikakken hijabi da kamalar shi ka gama ta a ciki sha'ira ce alama ce ta bauta da Allah madaukakin sarki ya lizumtawa bayin shi haka nau'ikan ibadojin mu irin su dakin Ka'aba din irin su Arafa irin su Safa da Marwa duk waɗannan sha'ir ne na bautar Allah madaukakin sarki da aka to sai Allah ya tuna wa Quraishawa wannan alfarma da ya musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul sai kuma sura ta gaba insha Allah ta'ala wannan kuma ita ce sura ta 106 a jerin giyar surorin alqur'ani ana kiran wannan sura suratul quraish ita kadai ce surar da Allah ya ambaci sunan kabila a cikin surorin alqur'ani aka saukar da sura domin su har yanzu ba su yi imani ba fa in ma da masu imani daidai ku ne amma Allah ya kalli al'umar sai ya saukar da sura da sunan su yace li ilafi Quraish malamai kuma suka yi sabani da wannan surar da muka kama a yanzu da wannan da malam ya karanta mana wai sura daya ce ko surori guda biyu ne akwai malaman da suke ganin da suratul fil da suratul quraish sura guda daya ce alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ilafi quraish kamar karmami da aka tittice shi me yasa Allah yayi wannan saboda sabawar da quraishawa suka yi me saban su ilafihim rihlatash shita'i was-sayf saban tafiya a lokacin sanyi da saban tafiya a lokacin zafi sai suka ce ba bismillah sura guda daya ce wasu kuma suka ce a sura ce daban-daban wannan shine abin da yafi shahara kuma shine yake rubuce a cikin alqur'aninmu waccan sura ce daban wannan sura ce daban amma dayar tana da alaka da daya a wajen darasi da sakon da suke dauke da su Allah sai ya bude wannan sura da cewa li ilafi quraish ita kuma wannan sura din ita ma yar Makka ce a maganar jamhurin malamai tana da ayoyi guda hudu akwai wanda suke ganin yar Madina ce amma dai tafi kama da sura 'yar Makka, saboda akwai ambaton Qurayshawa a cikinta. A dalilin haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su kabilar Qurayshawa Allah ya musu abu bakwai da bai wata kabila a duniya ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin wani hadisin su. Abinda Allah ya ba Qurayshawa da bai wa kowa a duniya bai ce ni dan cikin su ne. To kuma duk duniya babu kabilar da ta samu irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace abu na biyu da Allah ya musu shine ya hana sojoji su shigo garin su su ci su da yaki, duk da karfin su bai kai karfin sojoji ba, su ne Allah ya yi wannan. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da sura a cikin Alkur'ani aka ambaci sunan su li'ilafi Quraysh. Sannan Allah madaukakin sarki ya ba su wannan ɗakin na Ka'aba. Sannan khalifancin musulunci a cikin su yake. Sannan su suke kula da sawa ɗakin riga, kuma su suke da alhakin shayar da mutane ruwa a ɗakin haji. Abinda mutane da yawa ba su sani ba, yanzu wannan rigar da ake sawa a Ka'aba ba fa kawai zuwa yake ba ki sallar riga ki sai nema bara in kama, a'a, family ne, gida ne, da iyaye da kakanni da jikoki, gadon gadon gado ne. Banda su ba wanda zai dinka rigar, kuma banda su ba wanda zai taba rigar, banda su ba wanda zai sa. Wannan ita ce alfarmar da suke da akwai. Akwai istiqaya, ba ana shan ruwan zanzam ba. To ruwan zanzam doka ce a musulunci. Kawai ba za ki je ki kama famfo ba ki ce bara in bude in sha. A'a, akwai wanda kula da rijiyar a hannunsu take, tun ana zura goga a ɗauko. Sai dai ki zo ki tsaya da makayanki, su zura, su ɗauko, su zuba miki, sannan ki tafi. Duk inda technology zai kai akan wannan ruwan a hannunsu yake. Kuma 'yan kabilar Qurayshawa ne, sai ce to wannan shine alfarmar da Allah ya wa Qurayshawa, bai wa wata kabila ba. Don haka duk inda zaki je a duniya babu ruwan zanzam. Inda ruwan zanzam ba, to ba Qurayshawa ba ne suke ba da shi, amma dai zamzam mai sunan zanzam a hannun Qurayshawa yake. Ka'aba mai sunan Ka'aba, ko da akwai ta a Senegal, ko da akwai ta a wasu garuruwa da aka yi ta don a yi shirka da waccan Ka'abar, bata da alfarmar Ka'abar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wadda ake a garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya yi wa kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su ne Qurayshawa. To su waye Qurayshawa? Ba ana ta ce Qurayshawa ba, ɗan kabilar Qurayshawa, ɗan kabilar Qurayshawa. Kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ake kiransa Quraishu. Cikakken sunansa shine An-Nadr ibn Kinana ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر. تو إن دي دن بابنكا يا فاروني دغا كان النضر شيني بابنسا كو هيني كاكنسا كو شيني بابنكا كنكا تو كيبا قريشيني. أما إدن أن تكون نسبركا إن دي تجكوما جدا يا النضر كو كان النضر تو كيبا قريشي بني. أما إن تابتا جدا النضر to waɗannan mutanen su ne ake kiransu Qurayshawa. Sai Allah ya saukar da sura ya ce wannan surar na saukar da ita ne li ɗin aka ce litta'alif li'ilafi Qurayshin, saboda sabon Qurayshawa. Menene sabon da suka yi? Allah ya ce ilafihim, sabonsu, rihlata shita'i, tafiya a lokacin tsananin sanyi, wasaifi, da kuma tafiyarsu a lokacin tsananin zafi. Qurayshawa kasuwanci suke kala biyu, suna cin kasuwa a Yemen, kuma suna cin kasuwa a Dimashq. Ita Yemen tana da masifar zafi, duk da tana makwabtaka da Makka, amma zafin Yemen ya fi zafin Makka a daidai wancan lokacin. Saboda haka in ka shiga garin tun da wata ɗaya za su yi, ko wata biyu ko wata uku, suna sai da abin da suka je da shi, suna sayan abin da za su taho da shi. A wannan wata uku za su sai da kusan duk abin da suka kai. Wannan kuɗaɗen nasu za su siyo abin da yake akwai a Yemen sai su kawo Makka. In sun gama sai da shi a wani wata uku, kuma lokacin zafi ya yi, sai su koma tafiyar ɗaya, su koma ita kuma Dimashq. Nan ma abin da suka sake ɗauka daga Makka suka kai, sai su saida, sai su sake ɗauko amfanin gona da abinci da sutura da kayayyaki, sai su sawo da suna. Saboda haka nan da suke da tsananin zafi, to ba sa zuwa a garin a lokacin sanyi. Can kuma da suke da masifar sanyi kamar kankara na sauka, in sun je ba za su iya rayuwa ba, to ba sa zuwa garin a lokacin zafi. saboda haka kenan kafin wata uku ya kare shi ma zafi yayayin sa ya kare sai sake jiwa Madina saboda garin Makka kai kenan za su yi wata uku a Yemen wata uku a garin Makka wata uku a garin Damascus wata uku a garin Makka shekara ta kare wannan shine tsarin rayuwar su da tsarin kasuwancin su sai Allah ya ta ilafihim rihlatash shita'i was-sayf taran da suka yi ko saban da suka yi a lokacin zafi na kasuwancin su na lokacin zafi da kasuwancin su na lokacin sanyi sai Allah ya ce falyabudu rabb hada albayt tunda nayi wannan ne saboda in tsare musu saban su in tsare musu alfarman su sakamakon wannan ni'imar falyabudu to su bauta ma rabb hada albayt ubangijin wannan daki yanzu kuma ai kun san tarihin dakin ko menene tarihin sa yanzu nan muka yi magana ko menene tarihin dakin Allah ya tsare dakin sa ya mutunta dakin ya hana taron sojoji da karfin dabbobi su rusa dakin to wanda yayi haka a gaban ku a saboda ku me yasa ba za ku bauta masa ba sai ce falyabudu rabb hadzal baiti su bauta wa ubangijin wannan dakin alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ubangijin da ya ci da su daga yunwa at'amahum bisababi taynikar rihlataini min ju'in shadid a dalilin wannan kasuwancin da ya ba su na lokacin sanyi da lokacin zafi a dalilin da yasa ba a yunwa a garin Makka kenan suna da ƴan kasuwa za su dauki kayan su su kai su saida ko ba za ki je kasuwa ba za ki bada kaya a saida miki idan an saida miki an ci riba za a sai yake soyo miki wasu kayayyakin da abinci da ake nomawa idan aka dawo da wannan ribar da abincin zai baki damar abincin wata uku ko wata shida kafin a sake ɗaya kasuwar a sake dawowa sai yace to ubangijin da ya ba su wannan kasuwancin dan kada yunwa ta ci karfin su allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wasu kuma malamai suka ce shine Allah madaukakin sarki ya haciyar da su ne daga yunwa a saboda addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam yayi ga wannan daki rabbi ja'al hadha baladan amina warzuqu ahlihi minas samarati man amana minhu Allah wannan gari ka mai da shi amintacci mazauna cikin ubangiji kai musu arzikin ƴaƴan dabbobi kuma Allah madaukakin sarki ka ba su abinci warzuquhum minas samarati la'allahum yarji'un Allah kai musu arzikin amfanin dabbobi a kayan marmari malamai suka ce a yau sai a ciri tufa a Najeriya a wanke a tsaftace a dora a jirgi a kai ta Saudiya su zabi waɗanda suke so suka yi daidai da lafiyar su su ce wannan a shiga da shi sauran kuma sai a dawo da su bayan an kai shine wanda za a sa a baro ake yawo garuruwa garuruwa sai a nero abu a Ukraine ko a Russia a tsaftace a wanke a kai su zabi na zaba sannan a maida wanda za a maida wasu kasashen hatta garin da aka noma wani lokacin ba sa ci sai an kai musu saboda Allah ya hore musu hanyar da za su samu kuɗi su mallaka babu inda ake samun kuɗi a duniya sai ta hanya biyu yanzu sun hanyoyin da suka fi kowanne samar da kuɗi waɗanne hanyoyi ne hanyoyi biyu da suka fi bada tattalin arziki na'am na noma da kiwo gaskiya a'a wala barira na akwai man fetur hanyoyin da yafi bawa kasashe arziki a ruwan sanyi ba tare da kun sha wahala ba kun yi bauta akwai man fetur man fetur kawai indai an haka rijiya kawai zukowa za a yi to duk duniya sun fi kowa reserve na man fetur man fetur din kowa ya kare a duniya kafin nasu ya kare kuma ta fi kowace ƙasa fitar da yawan gangunan man fetur a kowace rana idan kowace ƙasa tana fitar da ganga dubu to su suna da damar da za su fitar da ganga dubu uku kuma na kowa ya kare nasu bai kare ba don haka hanyar tattalin arziki na zamani Allah ya ba su adalilin wani alfarma da ya musu allazi ata'amahum min ju'i wala ba fuk sati dai ba nake ji ina ji har ma na sake fada a wannan gurin wata tattauna da muke nace ni ina kallon abinda larabawa suke anya babu almubazzaranci anya Allah ba zai kama su ba mutane uku ko hudu su kama raƙumi su tafi dawa su yanka su fede su gasa su uku kawai su tafi a gaba su ci abinda suka ci su dangwala abinda suka dangwala su tafi su hau motoci su tahu kuma wani abin mamaki idan za su tafi da wacin wannan raƙumi fa ba mota ɗaya suke hawa ba kowa ta su yake hawa wannan ya hau jeep wannan ya hau languruza wannan ya hau hilux daban-daban haka za su tafi kowanne ya zuba man fetur a ba ta wuta a dawa ta yi kuji ta yi ƙaraji su ci raƙumi su hudu su dawo ni koyi da nasarar raƙumi ina ga waɗannan masallacin duk da mun fi 200 nake kallo ko to ina gan aka ba mu raƙumi fa kowace ta ci rabanta kuma in sha Allah kowace ta kohi amma mutum uku saboda Allah ya ce allazi ata'amahum min ju'in wa amanahum min khawf metace hanya ta biyu da Allah yake bada tattalin arziki malam barira ta faɗi daya wacce hanya ta biyu hanya ta biyu da tafi kowace kawo tattalin arziki a duniya duka Saudiya suna da akwai akwai man fetur na akwai gwal ni ban san suna da gwal ba gaskiya suna dai sai da gwalagwalai wannan kasuwanci ne akwai shagon larabawa akwai shagon da ba na larabawa ba me yake hanya bi ta tattal na malama na kika ce ahine gwal din wata ta faɗa da turanci ke da Hausa kika faɗa kika ce zinare ai zinare shine gwal auduga babu auduga a maka auduga Afrika take sai kuma yanzu Turawa da suka koma noman auduga amma dama can auduga tana nan a Najeriya bangaren Puntuwa da ina ne da Katsina da Kaduna ko hanya ta biyu da ake samun tattalin arziki yanzu fa a karatu na ya faɗo ta magana ishara ce da hanyar da ake samun tattalin arziki na saye da sayarwa shine kasuwanci ai yanzu misali idan zaki saya ki sayar ba kina buƙatar jari ba to in baki da jari ya za ki saya ki saida yanzu shi abinda nake magana Saudiya ko ba ta da ko CC sai ta samu kuɗi yanzu man fetur ba gumin su bane ɗaya hanyar ma ba gumin su bace wace ce ɗaya hanyar na ɗakin Ka'aba to me ake wa ɗakin Ka'aba na hanya ta biyu da ake shi wato hikenan na ga ƴan uwa suna ta daga hannu mu hakura mu bar ansar haka hanya ta biyu da tafi kowace kawo kuɗi ba tare da jingohi ba a duniya akwai harkar tourism shiga da fita yanzu ko Saudiya ba su yi komai ba in dai da guntun musulmi a duniya sai an shiga wannan kasar da Allah ku tambaye wanda suka shiga umara bana nawa ne kudin visa nawa aka biya nawa ne kudin visa to kowace visa ta mutum ɗaya da aka buga takarda ce fa kawai za a rubuta suna sunan wanda aka bawa a inda aka bahi ga ran da zai shiga ga ran da aka yadda a fita alika a cikin passport ɗinki yake bada naira miliyan 1 saboda haka duk adadin wannan mutanen da suka shiga kowa an karbi naira miliyan 1 a gurin shi ko an karbi naira miliyan 2 a gurin sa ko an karbi 500,000 ko 600,000 ya danganta da abin da kowa aka dauka to kowane mutum daya akwai kuɗin shiga a jikin shi idan an gama umara ta azumi akwai umara ta bayan azumi akwai haji akwai umara ta bayan haji duk ran da za a shiga garin a fito akwai visa kuma ya an biya wannan kuɗin da haka waɗannan hanya guda biyu ce da Allah ya ba su ta tattalin arziki ba za su taba talauci a dalilin wannan ba allazi ata'amahum min ju'in sai ce wa amanahum min khawf kuma ubangijin da ya abunta su daga tsoro wannan tsoron da dundunar giwaye ta zo za ta rusa su suka gudu bayan gari suna addu'a Allah sai ya karba addu'ar su ya halaka waɗannan mutanen wannan tsoron an cire musu tsoro na biyu shine Allah madaukakin sarki ya ce menene ja'alna haraman an aw lam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihi yanzu ba sa gani mu muka mai da haramin Makka ya zamanto guri ne amintacce wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim amma duk garuruwan da suke kewaye da maka ana daukan mutane ana satar su ana kwashe su ƴan kwanto da ƴan satar mutane kowane gari ana yi amma banda garin maka Allah madaukakin sarki ya bata kariya yanzu mu a Najeriya akwai jihohin da Allah ya hana mutane zaman lafiya a cikin su ƴan kidnapping a Katsina kidnapping a Zamfara kidnapping a Sokoto kidnapping a Kaduna kidnapping a Niger waɗannan garuruwan wani lokacin ba a iya tafiya da rana wani lokacin ba a iya tafiya da daddare wani lokacin sai da rike sojoji to ita kuma maka duka wannan garuruwan da suke kewaye da maka haka Allah madaukakin sarki mata jarabar amma banda garin maka ba a satar mutum ba a ta'u mutum kuma ba a yakar dan gari shine allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ubangijin da ya ci da su daga yunwa ya kuma amintar da su da tsoro dalilin an ci da su daga yunwa an amintar da su daga tsoro sai ya ce fali ya abudu rabb hadal baiti dan haka kenan da ku da waɗanda aka saukar ma waɗannan sura aka ambace su abinda Allah ke nufi ku bauta masa wasu malamai suka ce a dalilin haka kenan muna fahimta duk wanda ya dimanci bautar Allah to Allah zai bashi arziki kuma zai amintar da shi daga tsoro in kina son ki arzikin da babu talauci a cikin shi to kina da buƙatar ki dage da ibada in kina da buƙatar ki zauna cikin aminci kina da buƙatar ki ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsayar ma Allah to Allah madaukakin sarki zai bashi kariya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi kariya masu bibiyar TikTok ko Reels na Facebook za su ke ganin makafe da ake kawo na waɗansu malamai wanda Allah ya sa sun gamsu sun maida rayuwarsu zuwa ga Ubangiji ko tsoro ba sa yi a cikin waɗannan kidnappers din suke rayuwa ba dare ba rana kuma kullun suna maganganu a kansu kuma babu alamar tsoro a cikin su na san dai wanda suka shahara akwai Bella Yabo akwai Murtala Asada zaki ga a cikin su suke amma idan suka tahi diri da magana haka suke diri da magana a kansu Murtala Asada yace ma ya taba yin tafiya ƴan waɗannan kidnappers din sun tare shi sun zo har gidansu yace amma ku tambaye su ya muke da su saboda ka'ida ce ta Ubangiji duk wanda ya tsaya ma Ubangiji to Allah madaukakin sarki zai tsaya mashi da haka yanzu kenan karantar da mu fali ya abudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf duk wanda yake so Allah ya masa maganin yunwa Allah ya cire masa tsoro wallahi ya koma zuwa ga Allah duk wanda bai bauta ma Allah ba wallahi sai ya wa mutane bayan Allah wahala in kika ga ana bautar da mutane ana azabtar da su ana kwatar dukiyarsu sun yi hiru wallahi bautar Allah ce suka daina yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake aiki sahabin sai yace in gwaka je ka kai wasiƙa ta gurin sarki kaza ka bashi takarda hannu da hannu ko doki ya hau ya tafi zai tafi a tafi ta kilomita 200 haka ya hau doki da yaje kofar fadar fada ce tafkiya tafi girman wannan masallacin an yi shimfiɗo na alfarma da carpet da komai aka yi tsaya kawai da bashinsa a kofa aka ce kawo takardar ya ce a'a hannu da hannu aka ce in bashi aka ce to shigo takalmansa yake ganin ya za a iya zo gurin arna ya cire takalma haka da takalmi ya shiga wannan mahin saboda da shi manzon Allah ya turo shi haka ya rike yana cakawa yana tafiya haka ake kallonsa duka fara ta yi tsit shi kuma yana jin izzar musulunci a ran shi haka ya je gaban sarkin ya tsaya ya miƙo hannu ya ce a'a manzon Allah ta yi in karanta maka ya bude takarda ya ce bismillahir rahmanir rahim hadha min muhammadin ibn abdullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ya ce wannan takarda ce daga muhammad dan abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga sarkin kaza na manta sunan sarkin garin yasa nake faɗa amma dai kontan na wasiƙa din sarakuna kusan 5 ko 6 haka manzon Allah tura musu wasiƙa daya daga cikin ɗan aikin haka abin ya faru da shi sai ce masa kai waye ya ce mu mutane ne ibta'asanallahu linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi ya ce mu waɗansu mutane ne haka Allah ya yi mu ba wa mutane gudunmawa su daina bauta wa mutane su dawo suna bauta wa Allah maɗaukakin sarki ubangijin mutane ɗin wannan da izza da ƙarfin hali haka ya faɗi wannan saboda idan mutum akwai musulunci a ransa baya jin tsoro in kika ji muna jin tsoron kisa muna jin tsoron zamu mutu muna jin tsoron kaza wallahi akwai rahin imani, akwai rahin sallama wa Ubangiji, amma duk wanda ta yadda Allah shine Ubangiji, muka yadda Allah shine, to wallahi zai ba mu amincin da zamu yi bauta, ba mu da guntun tsoro a cikin shi. Kuma Allah ya faɗa, babu abin da mutane suke mana buri fata illa ihdal husnain, ɗayan abubuwa guda biyu ne, in an fafata tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya ɗayan biyu ne, ko dai a ɗaure ko a mutu. In an ɗaure ki ko an mutu, Ubangijinki yana nan, shahada ce. In ku an fafata kika ba mutum kahi kika kashe shi, hauhi ma akwai hidima a wajen Ubangiji. Wannan yasa manzon Allah ya tarbiyantar da masu imani, kawai kina kwanta a gida mutum ya shigo ya ce kawo, ya ce kake ba shi, kawai ku buga, ya ja ki ja, ya daga wuka ke ma ki daga tabarya. Wallahi fa ne ba abin da nake jin tsoron fada kamar fada da mace, kafin ka ankara za ka ga muciya a hannunta. Ko ga tabarya, so ko duk inda mace da ta saba sulfe za ta sulfa kwano biyu a rana, ko ta sulfa kwano uku, wallahi ta sulfa maka kai ma sai abin da Allah yi. To amma mata saboda da yawa babu tsoron Allah a ransu, sun koma wajen bokaye, sun koma wajen yan ina da kare katar da mata, suna da tsoro. Amma duka gidajen mata makamai ne, kuma makaman kisa ne. Yasa wani malami yake cewa mata yanzu kawai ragwancewa suka yi, amma ba karfi bane ba su, saboda idan ƴan matancin ya motsa musu suka tahi rahin mutunci, ai suna iya yanka mazajensu. In ka ba su ragon lahi take haka take karkar, a ita ba za ta iya ba a yanka mata. Yace amma ba kunya, ba tsoron Allah, sai ta sa mijinta gaba gaba sai ta yanke wuya, wai yace zai mata kihiya. So ni dai ba haka nake cewa ba, ban da ce ba kowa ta yanka mijinta, ban ce ba kowa ta buga wa mijinta muciya ko tabarya. Amma idan mutun ya shigo gidanki yana son dukiyarki, inda kin tsaya ma Allah, Allah zai baki karfin zuciya da zaki iya tunkara shi. In Allah ya baki dama kika buga mashi ya mutu, wallahi baki da laifi a wajen Ubangiji. In kuma ya kashe ki, to kina da aljanna. Masu bibiyar gambu, mawaƙin barayi ko yawa, wata mata waka ya shigo gidan, zai dauki kuɗi, yana magana a cikin randa, yace ba randa ta ruwa ba, randa ma'ajin kuɗi na dauri. Yace da ya dauka sai ta rike ta ce a wannan kuɗin mai gidana ne, ba za ka dauka ba. Yayin kure ya duba sai ya ga tana da ciki, sai ya fito. Sauran barayi suka ce ina kuɗin, yace wallahi matar gidan ta hana kuma ciki gare ta. Kace ai ba zai yi ba, gambo yace a kar aje. Suka ce a gambo yanzu ya koma wajen ma'aikatan gwamnati suna bashi kuɗi, kawai kaje ka dauko kuɗi. Da haka matar ta zuta, zai dauki kuɗin, matar gidan ta rike ta ce wallahi mijina baya nan, da yazo gida ya tadda ni a kwance an dauke kuɗin shi, gare yazo gidan ya tadda babu ni babu kuɗin shi, wata kil sai ya dangana. Dan haka nan Allah ya sanya, zaki ga barawo ne yake wa barayi waka, kuma daidai lokacin mata suna da darussa. Wannan matar da ta tsaya wa dukiyar mijinta, aka dauki wuka aka caba mata a ciki, aka farde cikin ta, aka kashe dan, aka kashe ta, wallahi bata mutu a banza ba fa. Amma hi yayi waka ne dan ya burge barayi. Amma mai imani yana da abin da zai dauka a cikin waka. Ke ma idan kin tsayi kan dukiyarki kika bata kariya, to wallahi ba za a ci miki wannan zarafin ba. Babban abin da yasa muke karbar walakanci da sozarci, mun dauki tsoro mun sa a cikin zakatanmu, kowa matsoraci ne a cikin mu. Ina tafiya na taba daukan wani mutum a motata, lokacin ina da Ford, da na dauke shi muna tafiya, da gani sai shi a mota, tafiya tayi tafiya muna ta tattaunawa, sai yace mallam yace wallahi garin mu duk shekara barayi za su rubuto mana ranar kaza ga watan kaza za mu zo garin. Yace na rantsa da Allah sai sun zo garin, sai sun shiga kowane gida, sai sun dauki abin da suke so, kuma ko kwarzane baya samun su, haka suke ficewa. Aka yi shekara daya, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, ranan sai suka rubuto suka ce za mu zo ranar kaza. Mutanen garin suka ce kai cin mutuncin nan yayi yawa. Kowa suka hadu suka yi mitin, suka ce wai ba mutane bane, mu ma ba mutane bane. Suka ce idan suka zo daga bana a daina, ko duk garin mu mutu, ko kuma su su mutu, kawai a ɗayan biyu. In mun mutu ba wanda zai sake wahala ya tara musu dukiya su ɗauka, in kuma mun kashe su to mun tsaya kanmu daraja yace mallan wallahi wannan ranar muka zauna muka yi mitin kowa aka bashi gurin da zai zauna da makamin shi aka yi tare tare yace wallahi haka suka shigo garin motoci yadda suke zuwa duk hekara yace wallahi sun zo tsakiyar garin da suka yi kabbara suka yi kukan kura yace wallahi mallan na rantsa ma da Allah mutum ɗaya ne ya tsira duka yace wallahi mutum ɗaya ne ya tsira yace mu ku a cikin mutanen garin bana ji an kashe mutum uku na manta adadin mutanen da ya ga mu hisa na sa shakku a cikin wannan wallahi da ni da shi a mota muna tafiya kai ba da labari ashe kenan inda mun yadda za mu sallama wa ubangiji mu bauta wa Allah mu yadda Allah ne to hatta tsoro da yake cin zakata sai Allah madaukakin sarki ya cire mana falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sanan duk matar da ta karba addini take bautar Allah da gaske da ikhlasi wallahi bata talauci ni lokacin da muna yara wallahi muna gane mata masu kudi ta hanyar walaha Allah fa du matar da suke walaha lokacin muna ra masu kudi ne wallahi zaki ga da safa tana sai da yar alawa rumumus da yar daddawa da yarwa idan lokacin sallah ya zaki ga tayi alwala Allahu akbar sai ta yi sallar ta raka'a bi ta zo ta sa kayanta a gaba wallahi dalilin wannan ɗan sallolin da suke yi da sallah cikin dare da kaza da yawanci sun biya kudin aikin haji duk yawanci wannan matan masu sai da ɗan wannan abubuwan a cikin gidajen su zaka in hekara ta ɗan riba sai su kulle su sai gahi a biya musu kudin kujeran maka saboda me duk wanda ya riki bautar Allah madaukakin sarki to Allah baya dora masa talauci babban kuskuren mata sukan dauka arzikin duniya a gurin mazajen su yake yasa fafutukar mata ina radimet waye zama established yana da gida yana da mota yana da babban aiki yana da kudi wata kil kuma dan marigayya ne wata muguntar wai ba sa so su aure wanda uwarsa take ne wai saboda kar take ce masa a'a yi kar kai a'a a nemi wanda uwarsa ta mutu yana da komai kuma bai da mashawarta abinda take so kenan wallahi galibi abin da ya jawo mana wannan saboda mu yadda da Allah madaukakin sarki bane idan mace ta yadda wallahi ita kanta karan kanta jari ne wata kilga me media nan a karatu na na sha fada nake cewa ni wallahi ina da yaqini duk wanda yake so ya bada ish ta zauna lafiya kalau kada talauci ya fiddo ta wallahi ba mai kudi ba zai duba wa zai duba na na mai addini to yanzu su waye masu addini misali za ku bani ai ni na faɗe su da sunan su ai nace kun ga waɗannan malaman islamiyar wanda kuke tura ƴaƴan ku suna koya musu alqur'ani ku bada naira 100 a wata ku bada 200 a wata ba hine kuɗin makaranta ba da shi waɗannan yaran suke rike kansu masu dan aure su rike matansu wallahi they are the future billionaires wallahi a imani na nan ba da dadewa ba in kin ji ana millionaires na gumel wallahi su ne dan haka ni satar ansa na baku wallahi duk wanda malamin islamiya ya je neman yatta ta bashi Allah su ne masu kudi na gaba kin ji na rantsi ko wallahi su ne masu kudi na gaba ku rubuta ku aje ko ba ma rai waɗannan malaman islamiyoyin Allah masu kudi ne anan gaba me yasa in dai dan Allah suka tsaya karanta Qur'ani da karantarwa in dai dan Allah suka karanta hadisi da karantarwa in dai dan Allah suke wannan ibada su dangale wando su sa asuwaki su rike Qur'ani su yi sallah cikin dare su yi tahajjudi in dai dan Allah suka yi wallahi suna da kudi a gaba saboda kaida ce ta ubangiji fal ya abdu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya yace wa sahabbai wallahi mal faqru akhsha alaikum bana jin tsoron za ku yi talauci a bana ba magana talauci abinda nake jin tsoro za a ba ku duniya za ku ga arziki irin wanda ba ku taba gani ba abinda nake ji kada ku mai da kanku wajen hadama da tara dukiya dukiyar ta mantar da ku Allah wannan shine abinda nake jin tsoro wallahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya galibin sahabbai masu kudi ne akwai wanda in ka buga arzikin sa a yanzu na rantsa da Allah duk kudin mutanen gumal in ka hada bai kai nasa ba Abdurrahman ibn Awfi millions na dinari haka yake zuwa kasuwa da shi haka yake cin riba amma me yasa sun riki Allah da gaske sun bautarwa Allah da gaskiya dan haka ni abin da nake baki shawara a matsayinki na mata aure wallahi kina gidanki zaki iya bautar Allah da gaske matsalar ku shine girman kai yanzu kai ta magana a hijabi yanzu haka tahuwar da nake zan taho wajen karatu na wuce wata Allah kwabrinta kamar na dan dambe rabin kwabrin wallahi a waje katuwar kafa yadda ka san dan dambe saboda Allah mace a wannan sigar to ta irin bota za ta Allah madaukakin sarki ya karba wallahi da yawa dauka suke wannan hijabin kawai kamar malamai ne suke surutu saka takura musu in mijin su ne naci ne mai kihin bala'i ya sa su haka mata suka dauka ke da hijabin bauta ne ki yadda sallar da zaki wa Allah bauta ce ki yadda zaman gidan mijin bauta ce wallahi ko baki arziki a hannun mijinki ba zaki arziki a hannun ƴaƴanki mata nawa ne suka ci uwar wahala har mijin su ya rasu aka bar su da wahala da fama ta rike ƴaƴan da kyar amma sai kaga wata rana an zo an rushe gida an kera mata gida tsohuwa amma ga gidan tiles ga gado wajen guda biyu ga dirma dirman katifu ga kujeru na alfarma ga TV plasma wajen 18 inch kunnawar ma bata iya ba sai dai a kira dan jikanta ita tana kwance ta ce kamo mana Saudiya ba za ta iya kamo Saudiya ba wallahi alƙawari ne na Allah duk wanda ya tsaya ma Allah Allah madaukakin sarki zai tsaya mashi Allah madaukakin sarki ya samu dace ne da tunani na mu karanta sura 5 yau mu karanta sura 5 gobe yanzu na kalli agogo na ga 11:49 muna da sura 2 da haka kenan ba za mu iya sauki ba a wannan shekara kenan da mu je mu kure karfin mu ko mu tsaya a wannan surorin guda biyu Allah madaukakin sarki ya musu albarka abinda muka samu muka karanta a gobe Allah kai mu wata kuma shekarar Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka cikin abinda muka faɗa abinda muka faɗa ya zaman to dai dai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana gyaran mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace na wa alaikum to hukuncin matar da za ta zo masallacin juma'a ya halatta idan mijinta ya bata ta zo masallacin juma'a abu nabi kuma shine tsallaka mutane idan an zo masallacin juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana duk wanda ya zo masallaci a makare to ya tsaya a baya ana bada alfarma ne da ladan sallar juma'a da falalashi idan mutum bai buɗe kafadin mutane ba ya tsallako haka manzo Allah ya faɗa a hadisi wanda yayi sammako zuwa masallaci a awa ta farko yana da kaladan raƙumi yana da ladan saniya yana da ladan kaza har a zo ladan kwai amma a sharadin samu wannan ladan banda uzra wa al'umma da takurawa mutane wani in yazo anan ya saba zama to duk yadda za a yi ya takura ya tsallako malam dan matsa ya zauna Allahu akbar ya haka ya tura wannan ya yawa kansa guri ba a so gaskiya in kina son guri a gaba ki zo da wuri baki samu ba inda kika samu ki kabarta sallah Allah madaukakin sarki zai baki ladanki insha Allah amma uzra wa mutane wallahi zaki zo gi masallaci ki samu ladan sallah kuma ki samu zunubin uzra wa mutane wata kil wanda yafi nauyi shine sakamakonki Allah rufa asiri amin kawai dai na wasiwasin zaki duk wanda yayi alwala kawai sai yake wasiwasi ta karye ko ba ta karye ba nayi ko ban yi ba kawai ki dauka a kinyi ni to wannan karatun fa da ku da kika alwala kika mike kika ji kamar nayi tusa kike ta yi an yi kuma haka za a yi sallar saboda haka kawai ki zai ki kabarta Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin shedan ya ji sosai da tangimi da karatu da tajawidi Allahu akbar sami Allahu liman hamida assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah hey aya wallahi yayi a banza haka gobe idan ya sake ki ce eh ba za a sake ba haka jibi ki ce ba za a sake ba idan shedan ya jera kwana uku yaga duk shakkun da kike sa miki baki aiki da shi ba zaki zauna lafiya kalau amma in yace fitsari ya dago sai kika dauka fa aha wallahi gobe zai dawo baki wanke fuska ba astaghfirullah sai ki dawo gobe zai sake dawowa kin yi ruku'u a baki ba yasa wata ta kabar ta sallah alhamdulillah Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar ashar Allah wainan nagawa yake waye tabbatar bai manta wani abu ba Allahu akbar Allah akwai wanda nake ganin in yi goma sallaci in yi haka in aka jima kawai wari haka kawai sake in yi haka wallahi ya sake wata wai ne yana kokari kowanne step ya haddace wai saboda kar haiku yazo sai wajen minti 7 a kabbarar harama kawai ka kabarta Allahu akbar bakai ba eh ban yi ba alhamdulillahi rabbil alamin bakai fatiha ba eh ana sallah ba fatiha قل هو الله احد بكاي سوره با اي بني با الله اكبر سمع الله ان كاي كوانا اوكو ان شاء الله كين دينا اما ان دي باكي دينا شكو با تو لا با زاكي دينا واسي واسي با الله يسامو داشي
السلام عليكم ما لم تربيه دا يجي له كنت نبي الدين وامر الاسلام دا الوقت دي دي الان اذا تمام لو كان سيدي سمو توي دي دي نما
الله يرحمه حرام ني اتما كما حرام تا ايكتا duk matar da mijinta zai neme ta tana al'ada da shi da itan dukkanin su haramci suka aikata kuma akwai yuwar dukkan su za su samu cututtukan da Allah kadai ne ya san meye waraka su ai datti ne da masifa da suke cikin jikinta Allah ya tattara yake fitar mata a ƙarshen kowane wata saboda duk mu'amalar da take tsakanin namiji da mace akwai abin da yake shiga jikin mace ko ya zamanto da ko ya zamanto guba dalilin da yasa idan namiji ne kenan wannan gubar take cin sa a rayuwa saboda babu inda zai fito da shi ita kuma mace sai Allah ya yi mata tsarin ta wata biological structure a cikin jikinta zai bi abin a gurbata shi ya dawo jini ya biyo ta jikinta ya sulale sai ta yi wanka ta sake dawo cikin tsarki kwana 28 kuma ko babu mu'amala akwai kwayaye da Allah ya sa a jikin su daga farkon halittar kwan zuwa farkon ya lalace kwana 28 wannan sune average mata akwai wanda yake farawa da karewa akwai kwana 24 akwai wanda yake farawa da karewa a kwana 35 ya danganta da yadda period din mace take so wannan abin Allah ya sanya wata guba ce da datti da take fita mu'amalar mace a daidai wannan lokacin yana iya sa namiji ya dauki cututtuka yana kuma iya sa mace cutar da za ta baro jikinta sai ta sake koma jikinta ta zauna yasa wannan yake ga yana wasu ciwuka da ba a san me yake faruwa ba ita ma tana da wani ciwo da ba a san me yake faruwa ba wannan idan mu'amala ce ta auratayya amma idan kawai wasa ne da tsaburburi da wane ne da hira da kwanciya a guri ɗaya wannan babu abin da ya hana tsakanin miji da mace mutum zai iya rungumar matar shi ita ta sa kayanta ta daurin kirji shi ma da kayansa ya rungume kayansa ta rungume kayansa su kwan a haka babu laifi amma in dai akwai wani abu da zai iya bada haduwar da namiji da mace wannan haramun ne amma nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amuruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haid manzon Allah yana mun umarni nayi cida mara na sa wani abu ki samu dan gajeren wando mai kamar da jeans ki sa tamau ki daure kayan ki wannan kenan ko an samu kuskure akwai matsala akwai obstacle ki kawo zane ki daure kuma ki sa tsumma tamo ki daure sama ki daure kasa wannan maganin koda ta baci kenan duk abin da za a yi ayi a haka babu wani laifi tsakanin miji da mata amma da yayi wannan da kuma yayi zina duka hanyar shedanci ba wata gara da mutum ne ya bige mutum ya kwahi kudi ya ce ya ka bige mutum sai kuma da yanzu tsallaka gidan mutane fa da tsallaka gidan mutane da bigewar waye halatta babu wanda ya halatta da aka yake bai shawara ki ce to da kai zina din je ka ƙara aure in dai da gaske kike ai saboda ke dai ce shi yasa yake da problem ko an zo gunda ba sa so ai saboda ke dai ce kuke saban Allah ko kina jini ba zai iya hakuri ba zai neme ki a rubuta miki zinubi shi a rubuta masa zinubi watakin Allah ya tsine wa mutanen gidan da ke da shi da Allah ya tsine muku albarka dan Allah wanne ne yafi sauki ya ƙara aure ran da kike jini ya je ɗakin wacce bata jini ran da take jini ya zo ɗakin ki shine yafi dacewa kuma har yanzu mata suna da wata mugunta ita tana jini kuma bakinta ne wai tana gaba da wance ba za ta bata bakinta ba saboda haka zai zo gida yayi ta zaginta ya rika gaya mata bakar magana yana ajiye mata maganganu yana ba ni kaza na ba za a yi ma ba ni kudi saboda kin ba ki biya masa bukata ba babu lefi idan ku biyu ne a gidan ko hadu ko hada kai idan ina jini je ka dakin wance in tana jini ta zo dakinka saboda haka kullun yana da dama ina amfanin banki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum yanzu aka ce mu nemo azzalimai a gumel zamu rika bi gida gida duk gidan da mace daya ne mai gidan kawai fito in an yi sikirin wata kilkai ne ko ba kai bane amma duk gidan da yake akwai mata biyu uku insha Allah ba azzalimai bane ba Allah ya samu dace
mana
tambaya da yake
ya halatta ma'amulu da hannu lokacin da mutum ya halatta ya halatta wannan shi Allah ta samu malam da
alƙairi malam da tambaya ya gane sura makiyya da madaniya kamar a cikin abubuwan da muka fara balabal labari wata ta amsa mana ko idan aka ambaci kalla a cikin ta galibi madaniya ne idan sura ta fi magana akan ya ayyuhan nasu galibi sura ce yar maka duk yawanci surar da ake samun sajada a cikin ta galibi sura ce yar maka fasjud wa qatarib ko suratul alaq ko sura ce yar maka duk yawanci surorin da suke da sujada a cikin su sura ce yar maka malamai suna cewa banda suratul hajji da kowace sura ce zaki ga duk suna kawo akwai formula da ake iya ganewa galibi surorin da suke farawa da alifun lamun ko da ha'un da mimun ko da ya da sin masu kuramin baki galibin su surori ne yan maka in kin dauke bakara kin dauke ali imrana yanci duk haka ake gaggane su tsohon karatu ne nima tun ina degree wajen shekara 20 da wani abu na mount wasu abubuwan Allah ya samu dace na
wannan mun ce malam idan ku amfitar da ni akan addu'a saduwa da ni malam wai in an ka karanta malaki da nasi
abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan za a yi mu'amala tsakanin miji da mata matar za ta faɗa mijin zai faɗa Allahumma a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana Allahumma jannibna ash-shaytana Allah ka nesantar mana da shaytani lokacin da muke wannan mu'amalar da ni da mai gidana Allah kada ka ba wa shaytani damar ya zo dab da mu wajannibi shaytana ma razaqtana ka nesantar da shaytan daga abin da ka azurta mu da shi dan haka a lokacin kwanciyar ba zai zo ba idan kun samu da ha kuma Allah zai nesantar da wannan dan shaytan ba zai cutar da shi ba malamai sun ce idan mutum yana mu'amalar aure da iyalin shi in bai ambaci Allah ba watakil ɗansa watakil ɗan shaydan matakka ce amma ku biyu zaka sa zai sa zaka fitar zai fitar ruwan wanda ya fara higa ɗansa ne daga ko ku aifi hedan ko ku aifi mutum yasa wani yaron wallahi tun yana dan jinjiri kada kallon sa kin ga bala'i wallahi Allah ran da aka aife shi zaki kura masa ido ya kura miki ido wallahi irin dan kifta nan da jajirai suke zaki gola baya kiftawa wannan kai meka masa hannu in ya rike gam wallahi ka ji kamar wani soja ne rike ka kuma dan mitsitsin yaro sannan kuma bana nufi fa dai yaron da ya rike hannu ko kuka ji gam ku sai dan shedan ne bana nufin haka gaskiya amma dai akwai yaron da yawanci wallahi danu ne kuma su ayi ta yin magana bari 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 wallahi ba zai bari ba tun yana karami har ya girma har ya tsufa har ya zama dattijo har ya tuku wallahi la'ananne ne baya jin magana shekara 80 amma wallahi yana hada barna da tsiririta saboda dan shedan ne ba zai taba yin abin daidai ba Allah ya rufa asiri to in kika yi wannan addu'ar shedan ba zai hazo gurin ku ba sannan idan kun samu da za a ba wannan dan kariya daga shedan Allah ba mu ikon kiyewa amma galibin mata an ka tambaye su wani addu'ar ba sa iya yi Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana na'am na'am kai eh
na'am
eh ya halatta amma kuke dauka da kadan kadan yadda ba za ta gane ba eh an kuka dauka rana daya mutum yana da miliyan 4 sai kika je kika dauke miliyan 1 ai zai gane amma lokacin da kika buda kika ga ya zuba kudi bai kirga ba to ai sauri kirga 30,000 eh ki dauki sai ki kai sai ki aji a haka a haka a haka a haka sai ku ware sai ku biya mata sannan ku sa a ranku ta ci kudin marayu din ran da ta mutu kafin a raba gado ku ware kudin marayu ku biya kafin a bata gado kafin a raba gadanta wannan shine wajibin abin da za ta yi kuma ku ci gaba da mata wa'azi ku ci gaba da mata da hikima wani lokacin a wa'azi anan mutun yake batawa wa'azi tsakanin uba da da akwai wahala wa'azi tsakanin uwa da da akwai wahala ita tana ji ni na haife ki ke kuma kina ji Allah ne ya faɗa shi yana ji kai ya haife ka kai kana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ke dan yana zauna cewa wai kai kai haife yaran nan yanzu kai zai nuna wa karatu kawai dai man da lalacewar zamani ai ya zafa ɗan izalan nan fa wallahi ka shedan yana ingizahi yana tafarfasa idan baki taka tsantsan ba wajen lafazin da zaki faɗa hikin yake haifar da gaba tsakanin ku ya zaman to kina da bala'in wayo da kaifin hankali kuma karki yadda ke motsa zuciyarta Allah ya baku dacewa Allah ya bata ikon biya yana nan a bayan magariba ta gani ko a ai kawai bayan magariba ta ga al'ada ko wanda ya ga wannan al'ada bayan magariba azumi ya kare ko bai kare ba ya kare ba wanda ya saki bincike to ni wannan tun karfe ne wata zo ba wanda ya saki bincike baki gani ba sai bayan sallar magariba to bayan magariba ya zo shi inda ya zo kafin magariba da kin gani inda ya zo kafin magariba da kin ji yana da wahala wani abu ya fito daga jikin mace musamman fita ta farko bata sani ba na san ana samu amma yana da wahala to baki gani ba sai a bayan magariba azumin ki yayi kawai Allah ya rufa mana asiri in kuma zaki rama rama
wannan kuma take ne ne mutum ya mutu ne guda biyu bayan tarawih ya kuma bayan
hajji la witrani fi lailatin wahida ba a wutri biyu a dare daya
na wannan kuma take assalamu alaikum Allah ya yi wa iyayen malam gafara
amin amin
wannan take ne ne hukuncin matan da mijinta baya tarkata da yi sai a ga ruwa dan haka ita ba ta kaiwa da ruwa kawai da kai yi wannan ke wannan ke wannan kuma ya na
na na wala matar da mijinta ke sa ta aiki a bayan an sha ruwa haka za ta yi hakuri da kayanta ne kawai ita ce shawara da zan iya ba wa mata duk lokacin da na tahi wa mata sulhu in dai wani rikici ya hada nakan gaya wa mace mu maza haka Allah ya yi mu a baibai kuma duk matar da za ta yi aure ta sake aure to tana da bukatar ta juya halinta sau adadin mazan da ta aura yanzu wata kilini da al'aranmu ne muke zaune nasa halin daban nawa daban da tsautsayi zai sa wata ta je gidansa ta zo gidana to abinda za ta gani a can daban abinda za ta gani a nan daban wai dan kin ga ustadu da ustadu in kika aure wannan ustadin halinsa fa daban in kika zo na gidan ustadin halinsa daban to abinda ake nufi ita mace dama an kira ta mace saboda tana da mancewa saboda haka duk abinda kika gani a can gidan mance da shi in kika zo na gidan karka sai ni ai mai gidana tun asar yake kawo kayan shan ruwa a nan sai magariba sawa a ranki cewa ba zan fara aikin ruwa ba sai bayan magariba in kika saba da haka an wuce gurin kawai ki ga zuciyarki haka duk wani abu da za mu gaya miki anan fituna ne wallahi wannan mai gidan naki shi ne mai gidanki wannan mutumin shi ne mijinki maslaharki kawai ki daidaita ta kai da mai gidanki rika addu'a idan abin yana ce miki to a ƙarya Allah ka gani ina da buƙatar in sha ruwa a tsanake a huce Allah ina roƙonka Allah ka saisaito da mai gidana ya fahimce ni wani kuma fa mai gidan Allah yana gani bai da kudin fahima gariba ta yi wallahi zai wuni yana ta buga buga sai magariba ta dan kawo kai ya zo sharuwa zai ce wallahi ni fa har yanzu babu komai a gidana dan wannan lokacin ne fa za a bashi wani abu sannan ya taho gida ya kawo muku kayan sharuwa to idan irin wannan ne aka ce karki to he ayaya kin ga kenan ya danganta da halin da mai gidanki yake da yanayin yadda Allah madaukakin sarki ajje shi a rayuwa kawai ke da ibada ce ki Allah ya baki mafita kuma maganin irin wannan ki addu'a Allah ya bahi mata uku bayan ki aimana kwana biyu a sati kina aiki bayan magariba kwana hida yake huta ba hike nan ba duk wanda ya ba Allah ya bata jarababban miji to Allah ya kara masa mata da wayar raba jarabar hike nan
wannan kuma imam al-Bukhari ya ce wannan 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 da su ta addu'a da kuma yan wannan kuma an aure sama da shekara guda amma har yau kullum suke yi da ba ta samu jiwa ba
subhanallahi to Allah madaukakin sarki ya ba mu funfuta a cikin dukkanin lalurori da damuwa da suke gaban mu da wanda suka rubuto da na basu rubuto ba akwai yan uwa da yawa da suka yi ta neman addu'o'i wasu ma sun danyi bajinta ta azumi a bangaren maza da bangaren mata wasu zasu hado da dan dabino wasu zasu hado da dan kaza wannan babu laifi akwai addu'ar ma da ake cewa ba za a yi ta ba sai an bada kuɗi mai tsoka to da wanda suka bada da wanda basu bada ba da masu bukatar da suka fada da wanda basu biya ba Allah muna roƙonka ka biya wa kowa bukatarsa idan akwai alkhairin duniya da na lahira a cikinta Allah ni'imar da zata samu manta da ibadarka da bautarka Allah ka shiga tsakanin mu da ita ka ba mu wacce zata tabbatar da mu akan da'a da biyayyar mu Allah madaukakin sarki ya kawo waraka Allah ya cire fituntunu da bacin rai a cikin rayuwar mu sannan wanda aka yi aure shekara guda ba a samu jituwa ba ne a tawa shawarar alwalin su shiga cikin magana alwalin sa yazo alwalin ta yazo a dangin shi a samu wanda ya fahimci addini a danginta a samu wanda suka fahimci addini a baje matsalar a fefe a taunata a fidda matsaya auren zai yi ko ba zai yi ba babu alkhairi a cikin auren da za a yi shekara ana dambarwa ana tashin hankali kuma irin wani auren ne ana ta haihuwa yaran ba sa jin maganar uwa ba sa jin maganar uba da bai huta ba uwa bata huta ba uba bai huta ba kuma sannan tun kafin auren har yanzu dai nasiha ga uwaye wallahi suke jin tsoron Allah su daina hada auren da bai dace ba idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda kuka yadda da addinin shi kuka yadda da dabi'ar shi ku bashi aure idan dabi'ar sa ba ta da kyau kar ku bashi muna yaudara kanmu mu ce wai a bashi aure wai za ta gyara shi ba nan za ta gyara wallahi ni ba taba gane mace ta gyara wani ba ba wata mace da take gyara namiji ku daina yaudara kanku kawai idan ya zo a gyare ku aure shi in ya zo a balbalce ku bar shi da balbalciya al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat da haka ku daina yaudara kanku kawai dan iska ya zo gantalalle ko ku bar shi da gantalalliya lalataccen mutun ya zo ku bar shi da lalatacciya amma yarinya ta je islamiya ta fahimci addini tana da tarbiya kuma kun dauko wani kasge malalaci bai iya fatiha ba baya sallah bai san addini ba ga shaye-shaye wani irin aure za a yi ba za a taba zama lafiya ba galibi iyaye kwadayin duniya Allah yana gani yana cutar ku kuma kuna cutar da ƴaƴanku he ya gama ta sosai wallahi ustaziya aramiya ma'abociyar addini amma idan aure zo ya ga ta yi kisgirin ita mai kuɗi take nema inda ƴarta zai huta take nema wallahi kuna cutar kanku sai a je ba hutun ba kwanciyar hankali na ji guruntun yana faɗa yana cewa mata za su ce ba za su aura ba sai mai mota ya ce ikon Allah ya ta auri mai motar kuma ya ga tana tafiya unguwa daga nan har guri kaza a kafa bai dauke ta ba bai dauki uwarta ba bai dauki kawarta ba ga motar kuma tana tafiya a kafa iya abin da zai gani kawai zai zo kofar gidansa ya tsaya da mota a ce ai saurayinta ne wallahi yana da mota Mercedes ce ko UK ce ko end of discussion ce daga wannan kuma lokacin ko gidan mijin za a kai ta ba a motar sa ake kai ta ba a motar abokinta za a dauke ta a kai ta in za ta tafi awu a kafa in za ta dawo a kafa in za ta je unguwa a kafa in za ta dawo a kafa mai motar ta kara miki amma idan mai addini kika aura wallahi sai kin fani da mai addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalu jalisis su'i wa jalisil khairi ne ko menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zama da mummunan aboki da zama da magoki mai alkhairi mummunan aboki munin sa wallahi sai ya shafe ki in kika aure mijin da baya sallah wallahi ke ma sai kin samu wasa da sallah in kika samu miji mai addini da kula da addini da karatun qur'ani wallahi kin koya wani lokaci in yazo yana karatu ke ma da kanki sai ki sha'awa in kika sa'a kika samu jarababbe mai duba waya to ke ma kin samu wannan tsabi'ar tasa shi yasa to kowace ta duba fal yanzur ahadukum man yukhalil kowa ya duba wane ne zai zama mai abokin zama wane ne zai zama to abokin birmin sa Allah ba mu ikon kiyaye Allah ya ba mu ikon dacewa Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci na mala rufe mana
الحمد لله